الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكم الفتوى اليوم بكم الفتوى الأخوان Rukunya dari muda pun dah dapat jalan masa anda. Kalau ada orang nak semasa tu ambil dia. Mau deh 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 dah. Tapi kalau orang kepoi rukunya sudah istri. Kalau sekarang dah tapi jadi bersama dengan sesama. Kalau mama cawa hari itu dia mula skim surat rukun. Bukan asal dia potong surat arzua ayat syata. Insyaallah taala. يوم زام سبورة كراتورة آية إشري إن الله سبحانه وتعالى إتشوى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للقوم
sa'annan kuma sai ga ko kun zama to mutane kuna yaduwa asalin mu daga mutun da ne daga nan kuma aka dinga yawaita ana sai yawaita har kuma sai ga mu kun cika ko ina aka samu aka yaduwa wannan yana nuna girman ikon Allah subhanahu wataala yace wa min ayati har wa yau daga cikin ayoyinka an khalaqa lakum min anfusikum azwaja shine cewa ya halitta muku daga min anfusikum ana malamu suna fassara shi da fassara ne wannan kuma nan suka ce mana daga cikinku Allah ya halitta mana daga na wato Allah ya halitta muku daga cikinku azwajan matan aure sai zama to ayan tana magana ne akan wa akan nana Hawwa tunda ita ce aka yi halittanta daga cikin annabi Adam daga wato kashe hakar kari aka yi halittanta to aka da muka fassara an fusu mana da mana daga cikin ku mana ayan tana magana ne akan wa akan nana Hawwa amma wasu malamu suna fassara an fusu mana mana daga jinsin ku mana jinsin bani Adam daga cikin aure Allah ya halitta muku daga jinsin ku matan aure dan ne yake likas kuno ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare ta wannan shi ma yana nuna wato rahman Allah subhanahu wataala da kuma hikimansa wannan wuce wato wurin yin halitta ya kaddara cewa matan auren mu daga jinsin mu ne ku duba da za ce misali da Allah ya kaddara cewa matan auren mu ba za su kasance daga jinsin mu ba za su kasance ne daga jinsin dabbobi ya kuke tunanin rayuwa za su kasance a ce namiji mutum in ya tashi aure sai da ni wata dabba mace ya aura ita ma mace mutum in za ta yi aure sai da ni wata dabba da ni ta aura ya kuke ganin rayuwa mu za ta kasance haka nan kuma idan misali Allah ya kaddara matan auren mu su kasance daga wani jinsi ba jinsin wa misali jinsin aljannu a ce za ka auri sai ka nemi mace aljanna ta aura ita ma mace in za ta yi aure sai ka nemi aljanno ta aura ya rayuwa mu zai kasance rayuwa ba zai tafi daidai ba to amma daga cikin hikima Allah da kudurarsa da tsoninsa da rahmansa ga bayinsa sai ya kaddara mana matan auren mu daga jinsin mu wannan kuma shine abu da ya dace da mu wannan kuma shine abu da zai sa ku samu natsuwa zuwa gare shi to amma saboda lalaci da rashin hankali na wasu mutane daga cikin bani Adam sai kaga mutum ya bar abu halal mai kyau da Allah subhanahu wataala ya halitta masa ya koma yana wani abu daban wanda bai dace da wato tabiyansa ba ana samu yau a duniya masu jima'i da dabbobi mazaje kamar da kuma ake samu mata masu kwana da dabbobi kamar karnuka ana samu wannan cikin turawa haka nan kuma ana samu wasu suna wannan ne sarki da ganin dama kawai kamar turawa suna yi ne suna gani kamar wannan shi ma wani nau'i ne na wayewa alhali kuma kaskan da kai ne ma'ana Allah ya daukaka mu amma kuma muna neman mu bar da kanmu baya wasu kuma suna wannan ne saboda sati kuma masu sati idan suka je wurin masu sati sai a ce masu kafin a yi maka aiki ko a yi maka magani ka samu abin da kake so sai ka je ka kwana da dabba kuma sai ga mutum ya je ya yi sai mutum ya yarda ma kansa ya koma asfar sati bayan Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya halitta masa abu halal fali saboda haka wannan lalaci ne da wato dalili akan cewa tunanin mutane ya gurbata Allah subhanahu wataala yana ce mana litaskulu ilaiha Allah ya yi mana wannan ne domin mu samu na tuwa zuwa gare ka zuwa ga matayen mu yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan kuma ya sanya a tsakanin ku mawadda wato soyayya da kauna wa rahma da kuma rahma sosai yace inna fi zalika a cikin wannan lallai a cikin wannan abu da Allah subhanahu wataala yayi na ayat akwai ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani wadannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ambata cikin wannan ayat wato mawadda wa rahma kauna da tausayi a kansu ake gina zamantakewa na aure duk auren da babu kauna da tausayi tsakanin miji da mata babu yadda za a yi wannan auren ya daure wato miji da mata suna bukatan kauna da tausayi suna bukatan kauna da soyayya saboda da wannan ne za su iya kau da kai akan wato kurakuran juna da kuma nakasan juna don da babu wanda zai ce yau shi ya cika da rikita da ni kowa yana da nakasu ta wani bangare daga cikin rayuwarsa saboda haka idan kana tare da mace komin wato kurakuranta da kuma nakasan da za ka samu a wani bangare na ayyukanta da mu'amalanta idan akwai kauna za ka iya kau da kai kafura da ita haka nan kuma ita ma haka ko min nakasan mijinta idan akwai kauna za ta iya hakura da shi haka nan kuma suna bukatar tausayi tsakanin juna idan miji yana tausayin matan shi wannan shine zai sa ba zai daura mata ayyukan da za ka wahalar da ita ba bayan da za ka yi kamar matanka ita za ta share gida tayi wanke-wanke ta wanke kayanka tayi girki tayi ma yara wanka tayi wannan tayi wancan kamar lebura babu tausayi ba kamata ne ka zo ka taimake ta ka rage mata aiki sai ka ga mutum zai yi ta wahala da matansa baya tausayin ta amma idan akwai tausayi zai yi tausayin da ya san cewa ba injin bace kai har injin ma yana gajiya saboda haka zai taimake ta ya rage mata aiki haka nan kuma ita ma idan tana da tausayi idan tana tausaya ma mijinta wannan zai sa za ta haƙuri da duk abin da ya kawo mata ko ni kankanta ba za ta dinga damu mijinta da babu kaza za ta rage wannan saboda mai wani lokaci saboda yawan babu da ake dama mutum wani lokaci wani idan ya tashi zuwa gida saka ji ya ji wani zuciyarsa ya fadi kuma da ya fadi yana shiga yanzu da za a ce babu kaza kullum ta taita kawo bukatu da za su fi karfin wato a arzikin miji to idan tana tausayi za ta rage saboda haka da miji da mata suna bukatar kauna soyayya sannan kuma suna bukatar tausayi juna domin aurensu ya daure Allah ya cikin wannan abu akwai aya ga masu tunani sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mana wa min ayati yana daga cikin ayoyinsa khalqu samawati wal ard wato halittar sammai da kasa wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabawan harsunanku da kuma launukanku yace inna fi zalika la ayat lil alimin a cikin wannan akwai ayoyi ga masu ilimi wato halittar sama da kasa aya ce babba daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala saboda halittar sama ya fi girma akan halittar mutane la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas saboda haka idan mutum yana duba zuwa ga halittar sama wannan zai sa ya wato ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya san kudurarsa shi yasa duk kafirin mutane tawau a baya kuma har zuwa ranar ta su kiyama babu wani kafirin da zai ce shi ne halittar sama ko ni kafirinsa ko ni butuncinsa babu wanda zai zo ko da kuskure ko da wasa ya ce ni ne na halittar sama shi yasa kullum Allah subhanahu wa ta'ala yake jawo hankalin mu zuwa ga halittar sama kuma babu wanda ya isa ya ce shi ne yi a baya an samu irin cikin Fir'auna ya yi dawa cewa shi Allah ne ko ba haka bane yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr yayi dawa cewa shine ubangiji yace ana rabbukumul aala amma kuma duk kafirin sa duk girman kai sa bai saba fitowa yace shine ya halitta sama ba haka nan kuma a lokacin Annabi Ibrahim ai wani farki namaru shi ma haka nan yayi ta girman kai a bayan kasa da Annabi Ibrahim yace masa ubangiji da yana rayawa yana kishewa yace shi ma yana rayawa yana kishewa yayi shirman sa ya zo da prisoner guda biyu waɗanda har ga yanke masa hukuncin mutuwa ya kace da ya fai take da yace ga sunan na raya da wannan kuma na kashe wannan Annabi Ibrahim yace shike na kawo ubangiji na shike fitar da rana daga ina al-mashriq fa bi hal al-maghrib wa qulta alladhi kafa to wannan abu nan take wato kuskuren ka nan take kasawan ka zai fito na marud a haka shi ma ko da kuskure bai ce shi ne ya halitta sama ba saboda haka saboda duk sanda mutum ya yi da wata wace ya halittar sama nan take karyansa zai bayyana to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kullu yana jawo hankalin mutane zuwa ga halittar sama saboda babu wanda ya isa ya yi da wata wace shi yayi halittar sama da kasa duk suna nuna girman kudura Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma haka nan wato sabawan harsunan mu kadan mutane ka zuji mutane Allah ya yi musu halitta iri da kowa baki iri da muke da shi da haƙori da harshe iri da amma kuma duk ikirin yarurka da ke fitowa daga bakin mutane daban-daban kada ga mutum da ya shi kare yana iya magana da yarurka daban-daban kuma ga mutane gashi nan dai halittar su daban amma kuma yarurka da ke fita daga bakin su daban-daban a Najeriya kawai yanzu ana cewa akwai yarurka sama da 150 ina kuma ga duniya gabaki daya wannan shi ma babu wanda yayi wannan abace Allah subhanahu wa ta'ala haka nan kuma bambanci launukan mu wani fari wani baki wani ja wani ruwan kasa wannan duk ikon Allah ne sannan kuma wannan shi ma yana daga cikin rahman Allah subhanahu wa ta'ala ka kaddara idan misali a ce mutane gabaki daya sura su iri daya ne launin su iri daya fanyin su iri daya fiskan su iri daya dukkan mu sifan mutum da muke da shi gabaki daya mu a duniya ya rayuwa mu zai kasance rayuwa zai tafi daidai mana in haɗu da malamin nan yanzu kamannin shi shine kamannin wannan malamin kamannin shi shine kamannin wannan malamin dan yaya zan iya bambanta wanda nake mu'amala da shi ba zan iya ba to amma kuma Allah cikin rahman sa sai ya yi mu daban-daban sai fa yace lita'arafu domin mu kara sanin juna da kyau ina fata mun gane duk wannan yana daga cikin wato nimomin Allah akan bayin sa Allah ce inna fi zalika a cikin wannan abu na ayat akwai ayoyi lil alimi ga masu ilimi a wata kira'a lil alamin da fata akan lambe mana ga halittu gabaki daya wannan ayoyi ne gare mu gabaki daya na
wa in ayati lana ilahun ghayru allahi ya'tikum bilailin tasquruna fi afala tubsirun
yace kuma ku duba mana ya kuke gani da Allah kuma ba zai sanya muku rana ne kawai ila yawmin kiyama zuwa ranar tashin kiyama wane ne wani abun bauta ne bayan shi wanda yayi sai ya kawo muku daren da za ku natsu a ciki yace ba za ku gani ba sai yace ne yace wa min rahmatihi wanda shi mahal shahid wa min rahmatihi an ja'ala lakum al-laila wa an-nahara yace mene da ta kurufi walitasabu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yace ya da cikin rahmansa shine ya sanya muku dare da rana domin ku natsu a ciki mana ku natsu a cikin dare kuma ku dai fadanka a cikin rana yace wa la'allakum tashkurun kuma da tsammani za ku gode masa za ku san cewa shine yayi wannan kuma rahmansa ne sai ku kadaita shi da bauta wannan shine godiyan da ya kamata ku yi masa saboda haka sai za a mai sai a cikin wannan abubuwa wannan sabani sabon yanayi da ake samu canjin yanayi safe da rana da dare duk wannan wato ayoyi ne da masu saurara yace wa min ayati haka nan kuma daga cikin ayoyinsa yurikumul barqa khawfan wa tama'an daga cikin ayoyinsa shine cewa yana nuna muku albarq wato walkiya yana nuna muku walkiya khawfan domin ya tsoratar da ku wa tama'an kuma domin ya kwadaitar da ku yace wa yunazzilu minas samai ma'an wa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha kuma yana saukar da ruwa daga sama sai ya rayar da kasa da shi bayan mutuwansa da inna fi zalika lalle a cikin wannan akwai ayoyi da kaumin yaqilun ga mutane masu hankaltawa wato nuna mana walkiya da Allah subhanahu wa ta'ala yake shi ma yana da cikin ayoyinsa yace yana nuna mana walkiya ne haufan domin ya tsoratar da mu wa tama'an da kuma ya kwadata da mu malam suka ce haufan mana ya tsoratar da mu saboda me idan mutum ya ga idan muka ga walkiya ana so a yi ruwa wani lokaci ganin walkiya zai iya sa mu ji tsoro abinda zai biyo bayan walkiyan saboda galibi in dai ana walkiya ka abinda zai biyo ba shi ne shi ne tsawa wani lokaci kuma idan aka yi wannan tsawon yana zuwa da sauti mai karfi wanda zai rasa na mutum shine khaufa wato malamu kuma suka ce abu da ke nufi da khaufa nan shine wato ya tsawatar da wato matafi masu tafiya idan mutum yana tafiya kan hanya ya fara ganin walkiya ya san cewa alama ce cewa za a yi ruwa kuma idan aka yi ruwa yana cikin tafiya zai wahala ruwa zai cike shi musamman a lokacin ada da suke tafiya akan rasuwa da dawakai ruwa zai cike shi ko a yanzu da muke tafiya cikin motoci da sauransu inda ana ruwa dole za ka ji tsoro saboda me hanya ma titi ma zai fara sanki sannan kuma ko motar gaba ba za ka gani da kyau ba saboda haka ko yaya ruwa yana takura ma matafi haka nan kuma yace wa kuma an duniya ko da ta tabo wannan kuma ga waɗanda suke gida musamman manoma idan suka ga walkiya alama ce za a yi ruwa sai zama suna kudin a yi ruwa saboda amfanin gonarsu ko wanda ba manoma ba mutum yana gida yana so a yi ruwa saboda mai ruwan zai canza yanayi yanayi zai dauki sanyi sai zama an samu sauƙin zafi ko da ka duk san da mutane su zan walkiya yana tsoratar da wasu yana kuma kwadatar da wasu sai ce wa yi nan zirin nan sama da ma'an Allah kuma yana saukar da ruwa ya daga sama sai ya rayar da kasa bayan mutuwansa bayan kasa ta bushe ta fete shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama ya sake rayar da kasa kuma Allah ya inda fi zalika la ayatin li qaumin ya'qilun a cikin wannan duka akwai ayoyi da mutane masu hankaltawa na
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Allah subhanahu wa ta'ala na cimna wani ayat arwa yau yana da cikin al-Nisa an taquma as-sama'u wal-ardu bi amri shine wato sayuwan dan sayuwan sama da kafa bi amri ni da umurnin sa ne sama da kafa suna sayuwa ne da umurnin sa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya rike sama da bata faru akan mu ba babu wanda zai iya rike sama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya iya rike ta sai da Allah kuma yake cewa a cikin suratul fatir yana cewa inna allaha yumsiku as-samawati wal arda wal arda an tazula yace wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake rike sama da kasa domin kada su gushe kada su rushe yace wala in zalata da za su gushe ne ma in amsakahuma wannan ina nan in bi mana nafiya in annafiya ne mana ma amsakahuma babu wanda yake sa ya rike su bayan shi saboda haka ko ni ci gaba da za a samu a kai misali ba yanda za a yi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zai rike saman nan ba babu yanda masu sai za su iya fita da wani dabara da za su iya rike sama ina fata mun gane sai za Allah kuma yake cewa wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ard Allah kuma yana rike sama domin kada ta fado a kasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala shike wannan mana ga cikin ayoyi da suke nuna girman sa da kudrar sa yace kuma idza da'akum da'watan min al-ard sa'annan kuma idan ya kira ku kira guda daga cikin kasa idza antum takhrujun watan sai ga kuna kuna fitowa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu bayan mutun mu gaba kida idan ya kira mu wannan kiran shine gutawa wanda za a yi na karshe gutawa ta biyu a cikin kawo kamar da yake cewa a cikin suratul yasin yake cewa sayhatan wahidatan nabiyun in kanat illa sayhatan wahidatan kuma kawane in kanat illa sayhatan wahidatan fa idhamu jami'u ladaina muhdaru shine da'watan din anan in kanat illa sayhatan wahidatan wato abun da yake tafi ba a fatime sai da kawai sayhatan wahidatan fa wati guda daya shine kuma idza da'akum da'watan kana idan ya kira ku kira guda daya shine wannan sawa guda daya kawai da za a yi yace in kanat illa sayhatan wahidatan fa idhamu jami'u sai ga sunan dukkansu ladaina muhdarun suna halattacce a wurin saboda haka duk inda mutum yake a cikin kasa komin yanda yake idan aka huta sun kawo su daya kawai sai ga gaba jan mu kowa zai fita daga inda yake yace wala hu man fis samawati wal ard Allah shi yake da adab da shi yake da wanda yake a cikin sammai da kuma wanda yake kasa kullun lahu qanitun mana shi ya mallake su gaba kida wanda suke sama da kuma wanda suke cikin kafa yace kullun lahu dukkan su qanitun lahu masu biyayya ne gare shi dukkan su qadi'un lahu masu tawalu ne gare Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake sai ya fita daga ikon sa sanan Allah subhanahu wa ta'ala yake mana wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu shine wanda ya fari halitta thumma yu'iduhu sanan kuma zai sake mayar da ita yace wa huwa ahwanu alayhi wannan mayar da ita din shine ma abin da yafi sauki gare shi mayar da halitta shine abin da yafi sauki gare shi mana suna cewa duka biyun yana da sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma Allah yana buga mana wannan ne a matsayin misali a hankalce a rayuwar dan Adam idan mutum yayi abu a karon farko aka zo aka ce masa ya daidaita wannan abu wanne ne zai fi maka sauki na farko ko kuma na biyu a hankalce na biyu shine zai fi maka sauki to haka mayar da abu shine fi sauki akan wato samar da shi daga farko to sai Allah kuma yake cewa wa huwa ahwanu alayhi wannan mayarwan shine abinda yafi sauki yace walahu al-masalul a'la Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da misali wanda yake matsin daukaka yace walahu al-masalul a'la fi samawati wal ardh shi ne yake da misali da yake matsin daukaka a cikin sammai da kasa yace wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mabwayi shi ne kuma al-hakim shi ne mai hikima a cikin sahih Buhari akwai wani hadisi hadis Abu Huraira hadis kursi ne inda Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala kazzaba ni ibn Adam wa lam yaqul lahu dhalik Allah subhanahu wa ta'ala yake mana dan Adam yana karyata ni kuma bai dace yayi haka ba Allah yake wa shatamani wa lam yaqul lahu dhalik dan Adam yana zagi na kuma bai dace yayi haka ba dama kuma Allah yake mana fa amma tadribuhu iyaya kariya tani da yake yi fa kaulu shine fadin sa lan yu'idani kama badai shine fadin da Adam Allah subhanahu wa ta'ala ba zai mayar da ni ba kamar da ya fari halika Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laysa awwal khalq bi amwan aliyya min iyadati farko hadisa bai zama to mafi sauki ba akan mayar da shi ma'ana mayar da shi shine mafi sauki ba farko ba fara halika ba sannan kuma yace wa amma shazamuhu iyaya zaki na kuma da yace fa kaulu shine fadi da Adam ittakhadha Allahu walada shine da Adam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rike da Allah yace wa ana al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mahallu shay da Adam yana karya ta Allah a lokacin da yake gani kamar Allah subhanahu wa ta'ala ba zai mayar da shi ba wannan karyatawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a wurin dama cewa shine ya fari halika kuma shi zai mayar da halika sannan kuma da yake mana wallahu al-masalul a'la Allah shi yake da misali wanda yake mafi daukaka misali ana nufin sifa lafazin masal yana zuwa da ma'anar sifa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala cewa a Qur'ani masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun ai sifatul janna an sifa al-janna da yata nada ma masu takwa ina an hawo mai mai kaza 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 a cikin da kaza kaza haka sifa aljanna yake da makara to a haka anan da yake wala mun masal ala mana Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da sifa da yake mata daukaka mana sifo ne Allah sifo ne na kamala duk san da muka ji akwai wata sifa wanda muka yi tarayya da Allah da shi a wurin suna to ya kamata ku san cewa kawai tarayyar mu da shi akan wannan sifa a bangaren suna ne kawai amma ba daidai suke ba misali da Adam yana shi ko haka wani Allah subhanahu wa ta'ala shi ma as-sami' ne shi ma mai ji ne kada kai tunani cewa sifan ka na ji daya yake da sifan Allah na ji a ji na Allah subhanahu wa ta'ala ba kaman ji na da Adam ba ina fata an gani haka nan kuma duk san da kuka ce dan Adam yana gani Allah subhanahu wa ta'ala shi ma shine al-basir Allah shi ma shine mai gani amma kuma gani Allah ya bambanta daga gani dan Adam to haka duk sifofin Allah sifofi ne na kamala sifofi ne wanda babu na kafa a cikin ko ta wani fiska ina fata mun gani wannan shine waramul masalul a'la fi samawati wal ard yace wa huwa al azizul hakim Allah shine mawani shine ne hikma na
ba'alakum madalan min anfusikum hal lakum
Allah ya ce shin za ku yarda cewa mimma malakat aymanukum yazamanto wato abunda hannayen ku na dama ya mallaka bayinku shin za ku yadda su zamanto suna tarayya da ku fi ma razaqnakum a cikin abun a cikin arzikin da muka ba ku fa antum fihi sawa sai ku zamanto daidai wa daidai da su takhafunahum kakhifatikum anfusakum yazamanto kuna tsoron su kamar da kuke tsoron kawunanku za ku yadda da wannan misali mutum zai yadda musamman Quraishawa da suke shirka a wannan zamanin misali shin da daga cikin su zai yadda a ce bawa bawansa da yayi saya da kurinsa a kasuwa misali ya siyo bawa a kasuwa ya dawo da shi gida sai ya zo kuma ya sanya wannan bawa ya zama to daidai da shi ya zama to abun tarayyarsa a cikin arzikinsa a cikin duk abubuwan da yake da shi ya zama to suna da iko da akan abubuwan da ya mallaka yanzu to yana tsoron bawansa kamar da zai ji tsoron kansa ko kuma kamar da zai ji tsoron wani wanda ba bawa ba wanda suke da tarayya da shi a kan wani abu a ce misali duk gidajenka duk motocinka duk abubuwanka kai ba ma bawa ba a ce misali yaronka wani dan yaronka da ke maka aiki shi za ka yadda a yau a ce wannan yaronka da ke maka aiki yau sai ka daga matsayinka ya zama to ya zama daidai da kai yanda kake da iko ka shiga gidanka haka shi ma yake da iko ya shiga gidanka yanda kake da iko ka shiga ko da daki a gidanka haka ne shi ma yake da iko ya shiga ko da daki a gidanka yanda kake da iko ka hau ko da motar motar da motocin ka haka shi ma yake da dama ya doki ko da ko da motocin ka ya hau yanda yake so zaka yadda da wannan ka dan da ba wanda zai yadda da wannan ko wa ka wani to haka ne bai kamata mu wato mu hada abu bauta tare da Allah ba ko ne dukkan halittu gaba gida bayi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka duk sanda mutum ya zo yana kiran wani bayan Allah to kaman ya daukaka matsayin bawan Allah zuwa ga matsayin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba zai yadda ma kansa ba shine yake so ya dinga nawa Allah subhanahu wa ta'ala ina wannan mu fahimci farkin misali da Allah zai buga mana saboda haka yanda mutum bai zai yadda yayi ma kansa haka ba bai kamata yayi ma Allah subhanahu wa ta'ala haka ba sheta Allah kuma yake ce kazalika nufassilu al-ayat kamar haka ne muke bayyana ayoyin mu ne kauni ya kido ga mutane masu hankaltawa saboda haka idan hujja ya tabbata cewa bai kamata ku ci yayi haka ba to yanzu tambaya shine masu shirka me yasa suke duk da cewa wannan abu karara a bayyane yake gare mu me yasa suke shirka babu wani abu da yake sa su yi a fatime a fatin so zuciyarsu sheta Allah kuma yake mana bari sama alladina wadabu an wa an bidair ilm Allah ce a wadanda suka yi zalunci sune masu shirka suna bin so ransu ne kawai ba tare da ilimi ba wannan shirka aikin shirka da suke yi ba a kan ilimi ba da suke yi shi ma'ana ba su da wani hujja da za su gabatar wa Allah akan wannan aiki to ba so rai ne kawai amma ba haka ba abu asiri yake cewa babu wanda yake tantance bauta a face Allah subhanahu wa ta'ala shi da Allah ya kuma wa man yad'u ma Allah ilahan aha yace la burhana lahu din babu yanda za yi zama kana da burhan kana da hujja akan wannan shirkan da kake yi Allah yace wa man yahdi man adama ma Allah yace wa ne zai shirar da wanda Allah ya fada yace wa ma lahu min nasiri akan kuma duk sanda Allah ya tashi kama ku da azaba ba za ku samu wani da ba za ku samu wani mai taimakon shi ba na
Sana
fi mwake. Bẹ́ẹ̀ ló ń gẹ́rí. Tọ́ sí yàrá fún bọ́ọ̀kan mi. Báwo ń tẹ́yà náà ń ṣe àwọn ọ̀tá ala. Àmúdà bọ́ọ̀kan ń tẹ́lẹ̀ alẹ́ bá ń lọ láyé ń ta. Ìjọba ń kọ́ ikú sórí alẹ́ yá ti máa. Máa tọ́lá ọ̀gbẹ́ kan bí ṣọlá ń láyé láyé ń ta. A ti tọ́ sí bọ́ọ̀kan mi lé. Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. babu wato dole babu tilastawa a cikin addini na farko yana da kyau ku fahimci ma'anar wannan aya. Yana da kyau ku fahimci abin da ake nufi da wannan aya. Duk da cewa malamai sun wato fassara daban-daban akan abin da ake nufi da na ikrar na fiye, babu tilastawa a cikin addini. Daga cikin malamai a wannan da suka ce abin da ake nufi da na ikrar na fiye shi ne babu yadda za ka yi ka tilastawa a mutum ya yi imani. Ina wata gari. Imani. Ko da za ka riƙe bindiga a gaban mutum yanzu na ka ce masa ka musulunta, idan ba ka musulunta ba zan harbe ka, zai ce maka na musulunta. Ba ka da iko a kan zuciyarsa, kuma imani a zuciya take, ko ba ka wani, zai iya furta kalmar shahada amma kuma abin bai kai ga cikinsa ba. Ina faɗa maka ne, saboda haka babu yadda za ka yi ka tankwasa zuciyarsa ya karɓi imani. Ina faɗa maka ne, saboda ne abu ne wanda sai zuciyar mutum ya yarda da shi shi ne mutum zai karɓa. Idan mutum bai yarda da shi ba, babu yadda za a yi mutum ya karɓa. To shi yasa Allah ya ce la ikraha fi din, ya ce me fatta bayyana rushda min al-ghayy. Ina ba dan gani shiriya ya riga ya bambanta daga fata. Ina ba dan gani, saboda haka in mutum yana son shiriya da kansa zuciyarsa zai karɓa. Idan mutum baya so, babu yadda za ka yi ka tilasta shi ya so. To abu ne wanda yake da alaka da zuciya. Ina ba da mutum wannan bayani. Wannan shi ne fasara da wasu malamai suka yi. Akwai malamai da suka yi wasu fasarori daban-daban. Daga ciki akwai fasarar da Abdullahi ibn Abbas ya yi. Yake cewa wannan aya ta sauka ne game da wato abin da ya faru a tsakanin wato Ansar, mutanen Madina da mutanen Banu Nadir. Banu Nadir mutane ne wato jama'a ne na Yahudawa da suke zama a Madina tun kafin Manzon Allah ya yi hijira zuwa Madina. Da ya yi hijira zuwa Madina kuma ya yi yarjejeniya da su, daga baya kuma suka saba wa alƙawarin da Manzon Allah sai Manzon Allah ya kore su daga Madina. To a lokacin su Banu Nadir matan su ana samun matan da wato idan sai haihuwa yaro baya rayu sai yaron ya mutu. Irin wannan matan sai su dinga fata cewa duk sanda Allah ya azurta su da yara ko suka samu yara ko ta wani ɓangare ta kowane hanya, in dai yaro ya karɓa yara su mutu ma to za su tabbatar da cewa sun mai da yaran bai yi mutu. Ina wata magana. To sai ya zama su kuma Ansar a lokacin da yake suna zama tare da Yahudawa a Madina, su kuma na rawa al'adar su ba su suka so matan su ba su suka so su shayar ba. To ka idan aka masu haihuwa sai su kai ma waɗannan matan su shayar musu da waɗannan da yaran su sun kafin zuwa musulunci kenan, suna zama da su a haka. Sai zama to bayan zuwa musulunci a lokacin da manzo da ya tashi koran waɗannan mutane Banu Nadir, su Ansar suna da yaran su da dama waɗanda sun taso a cikin wannan Banu Nadir, kuma su waɗannan Banu Nadir suna neman su mayar da su Yahudawa su tafi da su idan za su fita daga Madina. Shi ne waɗannan Ansar suka ce ba su yarda ba, sai sun kwato waɗannan yaran su bar da su musulmai a dole. Da suka zo wurin Manzo Allah suna kama Manzo Allah wannan complaining da Allah ya kwakwata wannan aya Allah ce la ikraha fi din. Idan waɗannan yaran suna so su yi addini yau na ce a ba su je su yi, idan kwan sa su yi addini su ce za su dawo. Ala kulli hal akwai dai kwakwata da wanda kuma Manzo suka yi a kan la ikraha fi din. Kuma kowane da kuma na kwakwata da Manzo suka yi ba su a cikin karo da hadisi Manzo Allah da yake cewa an baddala dinahu fakulu, duk wanda ya canza addini ka ku kashe shi. Babu cikin karo tsakanin su saboda ne. Na farko addinin mutum ce addini ne wanda yake da ka'idojinsa da kome da hukuce-hukucensa. Ba a tilasta ka ba ka shiga, amma kuma idan ka yarda za ka shiga to dole da duk hukuce-hukucen addinin mutum ke zama so za su tabbata a kanka. Ina fata mun fahimci wannan. Tun farko kafin ka shiga kana da zari, in ka ga dama ka shiga, in ka ga dama ka shiga ba wanda zai rike ka. Ina fata mun fahimci. To amma idan ka yarda cewa za ka shiga, za ka yarda ne cewa duk wani hukuncin shari'a za a tabbatar da ita a kanka. Saboda haka daga cikin hukuncin shari'a shi ne idan mutum ya yi rida a kashe shi, kafin ka shiga kana da zaɓi, ka yarda za ka yi wannan addini da yake da wannan hukunci. In ka ce eh na yarda to shi kenan, kai ne ka kawo kanka. Kuma duk sanda ka saba alƙawarinka da addini za a tabbatar da doka a kanka. Idan kuma tun farko ka san cewa ba za ka iya ba to kar ka shiga ka je ka shiga wani addini. Ina fata muku wannan tuwana. To ka ce wasu babu cin karo tsakanin su. Ina fata babu yadda Allah ko tsala ko addini mutum zai ce addini ta mutane sai sun musulunci. Hatta Ahlul Kitab idan suka yadda za su bada jizya an yadda su ci gaba da addini su a cikin daular islamiyya suna cikin daular islamiyya za su ci gaba da addini yahudanci ko addinin nasrani makka za su bada jizya za a tabbatar da su a kan addinin su ina magana ta wata babu tilastawa a addinin musulunci amma kuma idan ka shiga da duk wani doron addini dole ne kuma zai tabbata a kanka ina fata mun fahimta wannan bayani wallahi ta'ala a'lam. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.